Sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16-21-25 kuma koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci a wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan Abuja don ci gaba da fuskantar kalubale da muke yi daga helkatarmu a birnin Washington DC gundumar Columbia. Shirin ya kunshi rahoto daga Kaduna na yadda jihar ke sauya matakan yaki da coronavirus inda da magaran kuwa iyaye ke nuna damuwa da yadda yara ke zaune a gida. A arewa maso gabar yan kasuwa sun koka kan kalubale, a Plateau kuma al'umma na kokawa ne kan karancin ruwa. Dukan waɗannan da shiri kan yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru za su zo muku bayan labarun duniya.
India da Faransa da Najeriya na daga cikin ƙasashe da dama waɗanda shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da zamar daƙile yaduwar cutar nan ta coronavirus inkiya COVID-19, yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya ke dosar miliyan 2. Ganin yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasarsa ya kai kusan 11,000, Prime Minister India Narendra Modi ya yi shela jiya Talata cewa dokar hana fita a faɗin ƙasar za ta yi aiki har zuwa ranar 3 ga watan Mayu. Shi kuwa shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya yi jawabi ne da kusan tsakar daren ranar Litini, inda ya ce umarni na hana fita zai ci gaba da aiki zuwa ranar 11 ga watan Mayu, lokacin da hukumomi za su fara buɗe makarantu. A ainihin ƙasar Faransa da kuma yankuna mallakin ƙasar da ke waje, al'amarin na da matuƙar sarƙaƙiya, kuma har zuwa yanzu ba iya shawo kan annobar ba. Saboda haka dole mu ci gaba da bayar da himma da kuma kafa dokoki, gwargwadon mutunta dokokin, gwargwadon yawan waɗanda za su ceto, a cewar sa. Sanata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da 'yar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya Talata sun yi kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don taimaka ma masu hidimar jana'iza da busu a faɗin jihar ta New York. A wani taron manema labarai da suka kira a gundumar su Ocasio-Cortez da ke yankin Queensborough na cikin birnin na New York, 'yan majalisar dokokin Amurka ɗin biyu sun ce idan aka samar da kuɗin daga lalitar hukumar bayar da agajin gaggawa ta FEMA zai taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi da kuma al'ummomin da ba turawa ba wajen binne 'yan uwansu da suka mutu sanadiyar cutar COVID-19. Sun kafa hujja da cewa New York, musamman ma gundumar su Ocasio-Cortez da ke Queens da Bronx, su ne turmin tsakar gida shalugudan coronavirus. Schumer, wanda shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka, ya lura cewa hukumar ta FEMA ta taimaka da kuɗin jana'iza bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta ɓarraka wasu sassan New York ɗin a shekara ta 2012. Jiya Talata, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa Joe Biden mai takarar zama shugaban ƙasa, yana mai kiran Biden ɗin zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba Donald Trump a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Makomar ƙasarmu ta dogara kan wannan zaben, a cewar Obama. To amma ya ƙara da cewa ba fa abu ne mai sauƙi ba kayar da Trump, wanda ya yi galabar bazata a shekara ta 2016 kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya yi kira da Amurkawa da su ci gaba da abin da ya kira yin imanin cewa ta yiwu duniya ta kyautatu ta wajen bayar da goyon bayansu ga kwamitin yaƙin neman zaɓen Biden. Tsayawa kai da fata da shugaban Amurka Donald Trump ke yi cewa shi ke da abin da ya kira cikakken hurumi na kawo ƙarshen umarnin zama gida da kuma sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar na fuskantar turjiya. Wannan shelar na nuna cewa zai maida kansa tamkar sarki, a cewar gwamnan New York Andrew Cuomo, ya ƙara da cewa ba fa za ta sauka ba. Yayin da yake zantawa da manema labarai jiya Talata, gwamnan ya bayyana cewa gyara ta 10 ta kundin tsarin mulkin Amurka ta fito ƙarara, ta nuna cewa shugaban ƙasa bai da iko mara iyaka, saɓanin yadda Trump ya nuna a ranar da ta gabata a wani taron manema labarai a fadar White House. Jiya Talata ta kasance rana mai kyau ga kasuwannin hannayen jarin Amurka da ke Wall Street na birnin New York, inda dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari suka nuna ƙwarin gwiwa sanadiyar irin labaran da aka ji kan cutar coronavirus. Kasuwar Dow Jones ta cilla da maki 559, wato karuwar kimanin kashi 2 cikin 100. Ita kuma kasuwar S&P 500 ta karu da kashi 3 cikin 100. Sannan Nasdaq ta zaburo da kashi 4 cikin 100. A kasuwannin Turai abin a surke yake jiya Talata. A London an ga wata ƴar faduwa a yayin da aka ga karuwar kashi 1 cikin 100 a Frankfurt na kasar Jamus da kuma birnin Paris na Faransa. A Asiya ma abin ya ɗan yi kyau jiya Talata. Ma'aunin Nikkei na ƙasar Japan ya nuna ƙaruwar kashi 3 cikin 100 a yayin da alƙaluma a Koriya ta Kudu da Austria da Shanghai kuma ke nuna kasuwannin sun tashi da ƙaruwar kashi 1.5 zuwa 2 cikin 100. Alƙaluman Hong Kong na nuna ƙaruwar kashi 1 cikin 100 zuwa lokacin tashi.
Madalla, gwamnatin jihar Kaduna na so yin matakan yaki da cutar coronavirus bayan sassauci ranakun Talata da Laraba don neman abinci, inda yanzu lamarin ya koma da rana kadai a ranakun biyu daga karfe 8 na safe zuwa 6 na yamma, da hakan ma ya shafi damar samun abinci ne da magunguna. A cikin wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya yi komana, kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Samuel Aruan ya faɗi dalili.
Domin har yanzu da muke wannan magana akwai mutanenmu da dama wanda suke ganin cewa wannan cutar kaman dai wani abu ne da wasa.
Yanzu a yanzu za mu iya cewa wannan zaman gidan yana haifar da dama ido.
Kwarai da gaske, inda an bari ana yawan zirga-zirga da sauransu, Allah kawai san halin da za mu shiga. Akalla in wani abin ya munana a kan abin da aka nuna mana, mutane kusan 57,000 da 'yan kai za su yi harbuwa da wannan ciwon a duk faɗin jihar Kaduna idan ba a tsaya an yi abin da ya kamata a yi ba.
Tuni dai wasu al'ummar jihar Kaduna da suka fita kasuwanni domin ganin sun ci moriyar waɗannan kwanaki suka fara kokawa da irin halin da suka tsinci kansu.
Sunana Lawal Abdullahi Fandisho. A gaskiya mu dai tsakani da Allah bangaren hatsi da aka ce a buɗe kasuwa, a gaskiya mun samu wata damar da ma za a buɗe kasuwa, kasuwan ma ba a buɗe ba.
Sunana Zainab. Suna zuwa suna kwashe mutane kaya ba su bisu gani ba. Kuma wannan ai an ce masu kaya abinci da masu magani ana so a gan su, mai haɗa kuma su kwashe mutane kaya.
Sunana Abdurrahman Mai Albasa wanda yake hayar gasa bakin Dogo. An ce an saki doka. Kuma mun zo nan kawo to sun kwashe mun tattasai buhu biyu, mun yi kwana shida mun budoka, yau an ba mu dama an ce mu fito, kuma mun fito suna kama mutane.
Kulle mutane a gida domin gudun yaduwar cutar corona da kuma yiwuwar yunwa ta addabi marasa karfi cikin al'umma na cikin dalilan da masani akan harkokin tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ke ganin tsaka mai wuya ce kuma dole a zabi daya.
Matsalan wajibi ne a killace mutane a gida, saboda idan aka bari aka fito din akwai matsala. Shi wannan ba wai tattalin arziki zai shafa ba, rayuwar mutum zai shafa. Abu ne da idan ya shafi mutum cikin seconds ya dinga shafa jama'a kenan. A ƙarshe zama lafiya ba a samu ba, rayuwar ba a samu ba, ba a samu kwanciyar hankali ba, al'amura sun lalace. To in aka ci gaba da zama a gida din kuma yake wani lokaci shi kuma babu abinci. To dole haka dai za a yi addu'a a yi take risk, saboda gaba ɗaya rayuwar ita ai risk ne ko kuma in ce haɗari ne ake ɗauka. Sai dai kawai a yi take a auna a ga wanne ne zai fi. Idan muka kalla sai muga cewa shi fitowa din tunda akwai matakai da za a dauka, a dinga sauke hannu kuma a dinga nishin tarjuna, to za a iya fitowa. A zo a samu dan abin da za a ci, a samu a dan ci gaba da rayuwa, saboda akwai yara a gida wanda da zaran ya kasance ba a samu an fito ba, to akwai matsala kuma rayuwar ba za ta yi.
Jihar Kaduna dai ita ce jihar farko a arewacin Najeriya da ta saka dokar hana zirga-zirgar da suka fara tafawa. Sai dai kuma duk da haka a makon jiya an sami wani mai gadi da aka ce ya dawo ne daga jihar Iko dauke da wannan cuta ta corona, kuma ma an ce mara lafiya ya ce shi kan bai san adadin mutanen da ya mu'amala da su ba, ba kuma zai iya gane motar da ya dawo Kaduna a cikin ta ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Adamu garan kuwa ta jamhuriyar Niger, Tamar Abari ta zanta da iyayen yara ne da ke neman bakin zaren bitar karatun iyayensu bayan rufe lakwal, wato makarantu kenan sakamakon coronavirus.
Rufe makarantu na da nasaba da matakai na kauce ma yaduwar cutar coronavirus, abinda ya kai dalibai komawa gida. Ko yaya iyaye suke ji da zaman yaran nasu a gida? Nana Amina wata uwa ce a nan da magaranga, abinda take cewa.
Wannan mu corona ne mai addu'a Allah ubangiji ya yi mana yi, tunda ta maida mana iyali baya, amma duk da wannan da zaman su mu a gida asara ce, tunda wasu suna neman jarabawa. Dole ne ko sai dai mu ɗauki mataki, yara su yi karatu a gida, da san samu ne a ɗauki mataki yaro ya tafi lakwal daga kofa. A ɗaukar musu mataki su wanke hannuwansu, in ya so in sassabta su za a daidaita, in ɗaya a tabul ma aika musu baki baki ma a samu yaran su karatu tunda a zamanin wannan yaya yaro zai samu jarabawa duk kowa ya zo lokacin shi ne na jarabawa karatun muke so su sai dai a samu musu mataki su wanke hannunsu su samu ai karatu ya samu espresso haka tsakankanin kowa da kowa.
Shugwa Muhammad Mutari malaman makaranta ne shi da uwar gidansa suna yi wa yaran nasu bita ne don kar su manta irin abin da aka koya musu.
Zai kamar da ba su tafiya islamiya tunda duka suna yin wannan karatun islamiya da kuma na boko shine muke musu wannan tilawa a nan gida mun san yadda matakan koyar da falkin suke tunda ba a tafiya kenan sai burkadan diddi ba mu ba su irin wannan da ake faɗi a yi tilawa ko kuma mu ba su irin exercise da ake faɗi a turance su yi kuma mu diba musu tunda ba mu ba su haka nan ba musamman masu wannan masu dan damai su bana a aji na ƙarshe suke kun ga dai yadda muke yi da su in muka bar su manta za su shi yasa muke sa musu kaimi su rika yi kayan a tahi tunda ana yawa su rika rike wani abu kayan a komo a koma aji zuwa amma gaskiya ba da dadi irin haka nan kin
iyaye na dagewa wajen biya ma yaran su kudin karatu saboda gobe kamar yadda madam Kenya Vivi ke cewa
abu ne da bai shahi ba kawo mu ce jin dadi ina da yara dukkan su ma lokal India ce suke ta kudi ce suke kuma yanzu duka gasu a zamna a gida kuma baya bayan wannan ne ma muka samu muka biya ma yara na ta koro su ga lokal a ce musu cika kudi ba baban saka ne ta kwama ya nemo kudi ya kawo muka je muka biya kuma mun biya abun bai yi sati ba ma da biya hallo kuma koro ne yana ta mero su gida a yanzu kuma shiru sai ba mu ji dadi ba gaskiya gasun nan ba wani abun da muke ko sai dai dan kama aikin gida dan kama mu ce su doki kai na su su dan karatu kawai shine abun da muke wa mara su yanzu a gida kawai.
Dan ciwo kan wannan matsala na rashin karatu gwamnati ta dauki matakai na ba dalibai karatu a shafin sada zumunta na WhatsApp da kuma talabijin sai dai iyayen dalibai sun nuna fargaban su a bakin Muhammad Lawan Kulbali shugaban kungiyar iyayen dalibai a nan jihar da Magaram.
Mu yanzu abin da muke tsoro ta wannan fannin sai da kayan aiki ko ne yaro sai yana da computer na biyu tsakanin malamin da dalibin za su gama a yanar gizo kuma sai da wata connection sai ya zamanto to wani matsalar ita ce ke da wajen yaran na baya wanda su kuma daga tele za a ba su darasi a ƙauye a daji a nawo telen wani ne mai telen tukun wanda duk matsalu ne wanda ya kamata a tantauna a san ya za a yi.
Tamar Abari muryar Amurka daga da Magara a jamhuriyar Niger.
A gaishe ki Tamar Abari inda yanzu zamu shiga arewa maso gabashin Najeriya don jin yadda 'yan kasuwa ke kokawa kan rashin samun tallafi don yanda matakan hana yaduwar corona suka sanya su daina ciniki. Mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwar reshen arewa maso gabar Alhaji Muhammadu Ibrahim 86 ya shaida wakilinmu Ibrahim Abdulaziz cewa labarin tallafin kawai suke ji.
Abun ya shafe mu gaskiya ya raunana dukkan raunanawa na gefen yanayin harkan kasuwanci. Domin dama kasuwan yawanci mutane mu mafi yawa kashi kusan 75 cikin 100 masu ƙaramin ƙarfi da masu kasa kayayyakin ka duba duk kasuwanni mu za ka samu yawanci kasawa ake yi. So an zo an rufe kayan an ce kowa ya zauna a gidan shi. Musamman wanda su kansu ba alaka yake da kayan abinci ba sun zauna kusan tsawon mako biyu ba wani abin da ke shiga kuma dama wani abincinsa da dan harkokinsa din duka daga irin yadda fito din ne yanayin yadda aka ciniki na wannan ranar da zai samu abin da zai je ci.
A baya kafin ma a wasu jihohi shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana kanta za ta lafa musu wasu jihohin da aka kafa mun samu wannan talafin farko ga kuma yanzu.
To a gaskiya a dai mu official yan kasuwa dai ga mu traders masu kasa kaya a kasuwannin mu a nan arewan nan a dumitin da muka yi a baya ma bai dade ba babu inda wani report da ya zo mana cewa gashi wani abu ya zo official musamman ya zo turo kungiyoyinmu na 'yan kasuwa yadda za a ba wa ainihin mutane da muke sani suna cikin wahalhalu da wannan abin shafa babu wani taimakon sai dai labari da muke ji kawai akan suna bayarwa ko kuma za su bayar da suna shirin bayarwa ta wasu fannoni daban amma mu 'yan kasuwa dai yan kasuwa ta kamar gashi ne masu saye da sayarwa a kasuwanni wanda abin shafa gaskiya bamu da wani rubutu kamar haka.
Kungiyoyi da kamfanoni da wasu sun tallafa misali irin fitattun irin su Dangote da wasu bankuna haka nan sun tallafa sun tuntube ku ko kuma akwai tallafi na ku samu su ma ta bangaren su kawai yanzu
su kungiyoyi manya-manya su Dangote da sauransu na sai mu ji suna taimakawa suna karawa federal government wato suna ba wa gwamnatin tarayya wannan tallafin amma mu dai a gefen mu ban ce duk wanda ka kirgan nan masu har biliyon 3 banci akwai da suka ba da shi musamman don shafi talaka ba su dai suna ba gwamnatin tarayya ne ta taimaka ta hanyoyin da suke ganin suke taimakawa ko ta hanyar wata kila so kayayyakin aiki da sauransu, amma dai irin za a samu relief materials da ake cewa mutane tunda sun zauna a gidajensu ba su da abin da za su tinye yau balle gobe a ce ga wani abu yadda nake gani ake a wasu kasashe. Gaskiya mu da yan kasuwa babu wani abu da ya zo mana kamar haka.
Ana gazani kanta idan aka bari misali ko yan kasuwa ko koma harkan kasuwancin ko akwai cutanya da sansu haka kuma ga yadda cutan take, shin akwai matakai ne da ku yan kasuwa kuke dauka na yau in aka bar ku ku koma harkan kasuwancin ku kanta ku dauka domin a kaucewa yaduwarta a kasuwa?
Akwai matakai yawancin jihohinmu nan gaba ɗaya dukkan mutane an wayar musu da kai, sannan kuma yawanci kasuwanninmu da shugabannin kasuwanninmu in kana dubawa a cikin babban birnin Abuja nan da sauran wasu jihohinmu duka an yi abubuwa na wanke hannu in zaka shiga kasuwa da in zaka fita da wuraren zama na sana'a daban-daban a cikin kasuwan duka an yi wannan abu a dinga lura da wanke hannayen mutane, sannan a daina yawan hada hannaye, sannan a dinga amfani da wannan mai da ake kira sanin ne ko me ake kiran shi ne
sanitizer,
yawa sanitizer nan to shi ma duka da yawanci yan kasuwan ma yanzu kowa na da shi aljihunsa.
Masu sauraro kar ku shafa rahotannin nan na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja saboda kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa na helkwatar mu a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan da wannan sabuwar waka. Yamma da Baucin kuma wato Jos. Jama'a na kokawa ne kan karancin ruwa a daidai lokacin da ake karkashin matakan hana yaduwar coronavirus. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi kuma na wannan rahoto.
Biyo bayan dokar killace jama'a saboda rage yaduwar cutar coronavirus, wasu al'ummar jihar Plateau sun shiga halin ni'asu saboda rashin inda za su samu ruwa. Na zagaya wasu lungunan cikin garin Jos don jin yadda al'umma ke samun ruwa.
Sunana Mary Joseph. Rashin ruwa ma a can annan jantan Adamu shine babban matsalan da muke fama muna fuskanta.
To ina kuke samun ruwa?
Muna samun ruwa gun masu garuwa, to yanzu kuma da masu garuwa ba sa nan, muna yakacin kokarin mu gan mun samu ruwa a gidaje ko rijiya haka.
Muhammad Bashir Abdullahi, mutumin ruwan da zai sha babu a gidansa, gurin da zai ci abinci babu, ruwa shine uwa uba a tafiya. Ba za ka yi wanka ba, tsaftan da ake so ka dinga ka wanke hannu, jikinka ma kama datti ba ma hannunka kadai ba. Wannan ya dan dame mu ya damu kuma mutane.
Sunana Miss Esther Aloysius. Ta wannan ruwan siya ne community ne sun hada kuɗi sun ga wahalar da muke sha, shine sun hada kuɗi sun dan siya mana tank daya sun kawo su raba mana nan wajen. Shi yasa kin ga mutane sun fita haka da yawa. Kowa ko kadan ne mutum ya samu zai dan sustaining nashi kafin mu bi Allah zai taimake mu samu wani.
Bayan jin korafe-korafen jama'a ne na samu shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Honorable Shehu Bala Usman dan jin komai gwamnati ke yi dan kyautata rayuwar jama'a.
Dama wannan wato mataki da gwamnati dauka ba abu bane mai dadi. Ita ma kanta gwamnati ba wai dadi take ji ba ta killace jama'a ta hana su zurga-zurga domin neman abin da za su ci. Amma ya zama dole wannan killatan saboda wato ainihin kiyaye rayuwa da wannan batun maganan wannan virus wanda ya addabi duniya gabaki daya. Amma haka dai mukan ga mutane ayi hakuri a cigaba da hakuri. Alal hakika gaskiya ne batun maganan abinci ruwa to ramar hukumar Jos ta Arewa ta dan yi kokari samun da dan abin da za a ci da kuma ruwa domin ruwan nan tun jiya muke rarraba shi har kawo yau ana rarraba ruwa a inda ya dace kuma mukan dubi waje wanda ya kasance suna bukata kwarai ko wanda suna da boreholes din suna da pompon amma maybe lai yayi yawa ba za a iya tsayawa ba a diba to mukan dubi waje wanda kwata-kwata babu irin wannan dan daga baya sai mu zo mu dubi irin wannan waje hakan nan so haka ma abinci kama daga shekaran jiya waccan na umurci kan sulloli na dan abin da aka samu waje a dan rarraba kuma na basu kuma su rarraba wanda mudu ɗaya biyu yana da muhimmanci tajiri tasiri a cikin rayuwarsu da iyalansu.
Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa kenan Honorable Shehu Bala Usman waɗanda nazanta da su dai sun bayyana buƙatar gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin samar da ababen da suka zame tilas a rayuwar jama'a wanda tun can ke rayuwar hannu baka hannu ƙwarya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro. Yanzu sai a gyara zama don sauraron shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. A ƴan watannin nan, duniya ta shiga rudani a sanadiyar matsalar coronavirus. Sai dai kuma a wani bangaren, takaita zirga-zirgan ababen hawa da gudanar da ayyukan manyan kamfanoni ya sanya an samu dan ingancin yanayi wanda tubba yau ba masana ke ta nuna bukatar da ke akwai na sararawa yanayi. Akan wannan ne muka karbi bakuncin dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya, Umar Sale Anka, inda na masa tambaya game da irin darasan da ya kamata al'ummar duniya su koyi da su. Ai sauraro lafiya.
Wannan abu da ya faru tun daga watan Nuwamba ba karamin tashin hankali bane a duka duniya wanda ya taba a kowane bangare na al'amarin da ya shafi dan adam. Amma kuma wannan ba abin mamaki bane, masana suna ta magana akan cewar ya kamata a dinga saurarawa muhalli, cewar ana samun shi nauyi da yawa da ya fi karfinsa, cewar dan adam yana sakaci da yadda yake al'amuransa na rayuwa. Aisha, idan kin duba wannan al'amari da ya faru, misali ya faru daga ita kasar Sin wato China, wannan ba abin mamaki ba ne ta yadda sakamakon yadda kasar China take ci gaba wajen yadda ake samar da ayyukan rayuwa na fasaha ta ci gaba da aka samu saboda kere-kere da suke koda yaushe domin suna so su nuna duniya cewa sun samu ci gaba. Yanda muhalli ya tabu a kasar misali birnin Sin kamar China shine koda yaushe suna zuke ruwan kuma suna wato takurawa muhallin fede inda duniya take iya dauka na tsarin rayuwa na yau da gobe. Tun shekaru misali 10-15 baya sukan yi wani abu da ake kira rainwater harvest domin sun zuke ruwan saboda yanda suke ta zukar shi su yi abubuwa da dama na ta hanyar fasahar ci gaba da aka samu da kere-kere. Ba abin mamaki ba ne kuma idan an duba cewar duk yawancin kasashen da suka fi samu matsalar COVID-19 kasashen da suke da gurbataccen muhalli domin wannan abu ya shafi hanyar huhu ko kuma hanyar numfashi. So idan ka duba iskar da suke shaka daman ta gurbata musamman kasa irin ta China da su biranen da suke an samu ci gaba da yawa, akwai motoci akwai kuma manyan masana'antu, so an fi samun saurin mutuwa kamar ko Amurka domin sun samu ci gaba. Daman can Amurka kun san cewar akwai matsaloli da dama da suka shafi huhu da numfashi saboda yawancin manya-manyan injina da manyan motoci da ake amfani da su, wannan ya kamata ya zama izina ga dukkan duniya cewar shi Allah subhanahu wataala da yayyo duniyar nan yayyo ta domin a samu abin da ake kira balance. Ba za ka takura cewar kasa kai ta zukatta ko kuma kana takura duk abin da ka samu ka ce sai ka karar da shi ba, wannan ne yakan sa akan samu girgizar kasa, aka samu aman dutse. So duk wayannan abubuwan da Bature yake kira action and inactions na mutum, yanda ake murda ita rayuwar kwata-kwata, an takura wa dabbobi, an takura wa tsirai da kuma wayanda suke halittu da suke cikin ruwa. Abubuwan da suke cikin ruwa yanzu kuna gani cewar za ka ga kifaye da kuma sauran dabbobi da suke karkashin cikin ruwa suna fitowa gefe, suna rayuwar su inda suka saba da ba kamar yanda muka firgita su suka shiga cikin kullun rayuwar su tana cikin ruwa. Da kakan zo ka ga kada a bakin kogi yana shan ruwa ko kuma yana shan iska, amma aka kai gabar da sai dai a kodin shi suna cikin rayuwar su cikin ruwa. Dan kika duba misali Amazon can wajen Brazil, dazukan nan tsakiye shi an fafe, wanda kowa ya sani cewar daji yana da muhimmanci na samun abin da ake kira daidaito na balancing na ecosystem ba tare da tsawala ba. Da mutane sukan ce no, ni ba zan iya rayuwa ba tare da kaza ba. So amma wannan ba murna muke yi ba cewar ita wannan cuta ta zo, amma dai tana nuna wa dan adam cewar ya kamata a rinka sara ana duban bakin gatari. Idan ka ce duk abin da ka sa a gaba sai ka karar da shi, kana yi wa kanka mugunta kuma kana yi wa wanda baka haifa ba mugunta. Allah ya nuna mana cewar ita duniyar nan ita kanta tana da haƙƙi akan mu cewar a yi mata daidai.
Kama sauraro abin da ya sawaka kenan cikin shirin na yau. Ku tara da mu a makon gobe. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma wata ta daidaita mana sauti, Julie Lawrence Gresham, ni Aisha Mu'azza nake muku sallama.
Allah ya kai mu makon goben don sabon shirin. Awal Garba, shigo ka kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Le Quotidien ta kasar Kamaru. Anda farkon labarin ta ke nuni da cewa gwamnatin kasar tana kara kaimi wajen yakar annobar cutar COVID-19 a fadin kasar. Jaridan The Post kuma ta kasar Kamaru ta hangoma da cewar jam'iyyar SDF ta jagoran yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ni Jamhurundi wani hannun damansa kuma dan majalisa a bangaren yan aware Honorable Mba Ndam ya rasu sanadiyar wani karamin rashin lafiya. Jaridar Horizon kuma harsashe ta yi kan yadda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ba ta kokari wajen inganta manyan kamfanoninta da kuma masana'antu mallakar gwamnatin kasar. Jaridar Le Jeune Enquêteur ta kasar Kamaru ta ce rikici yana neman ballewa a karamar hukumar Banjul da ke jihar yamman kasar, tunda shugaban karamar hukumar ya kwanta dama Musa Foso Bitter, amma a halin yanzu dai jam'iyya mai mulkin kasar SDPC ko CPDM bata ce uban ba. Jaridan Economy kuma ta gulmuta mana cewar farashin danyen zinare ya yi mummunan faduwa a ƙauyen Bature da ke jihar gabashin kasar. Jaridar Anodel ta kasar Kamaru ta labata mana cewar bukukuwan da gwamnatin kasar Kamaru take gudanarwa na ranar 20 ga watan Mayu zai sha ruwa domin yadda ake fama da cutar COVID-19 a fadin kasar baki daya. Jaridar Realite ta kasar Kamaru ta hangoma da cewar gwamnan jihar Arewa mai nisa Mijin Yawa Bakari ya ce yanzu kam ya lashe takwabin yakar sauran burbudin maharan Boko Haram da ke kan iyaka da kasar Jamhuriyar Chadi da kasar Najeriya da kuma Niger. Jaridar Majas kuma ta yi mana bayani ne kan yadda mazauna a gidan yarin kasar Jamhuriyar Kamaru suka fara kartan kasa. Suka ce dole ne gwamnatin kasar ta duba lamarin lafiyar su tun kafin cutar COVID-19 ta shiga musu. Jaridan Cameroon Tribune kuma cewa ta yi gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta sanya doka ta ɓaci ga dukkanin 'yan kasar na sanya hular rufe baki da hanci domin yakar cutar nan ta COVID-19 a fadin kasar. Duk ɗan kasar da aka kama shi baya sanye da wannan hular zai biya tararin jaka shida na sefon kudin jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar Dusahel ta arewacin kasar, anda ta gulmata mana cewa maharan Boko Haram tunda kasar Chadi suka fitattake su, yanzu dai suna zama fararen su a jihar Arewa mai nisa, anda take kan iyaka da kasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, da haka muka kawo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a sanadin matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nasura da Maili Kaya da na gabatar da shirin, nake muku fatan alheri. A huta lafiya.
Bonjour à toutes et à